Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 22 ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage muke farin ciki kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kan labaran duniya.
Shugabannin jam'iyyun adawa guda biyu a Najeriya sun shigar da ƙara na neman a soke sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi tacece kuce akai a watan da ya gabata. Akalla mutane 13 ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya Talata. Hukumomi a Ukraine sun ce Russia ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaki marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutane 3 a yankin Kyiv.
To a Najeriya rahotanni na nuni da cewa adadin matan da suka yi nasarar lashe zaben yan majalisar tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu da aka yi zabe ya ragu idan aka kwatanta da adadin waɗanda aka gani a shekarar 2029, wato shekarar 2019. Yayin da musulmi a duk faɗin duniya ke haramar fara azumin watan Ramadana, rahotanni daga Najeriya na cewa farashin kayan masarufi sun yi tashin goron zabi.
Duk shekara kullum talaka sai sun yi kuka da yana hauhawa farashin, musamman a cikin lokacin da azumi kamar yake gabatowa. Kenan in akwai matsala neman maganin da ake.
To a Najeriya koya shirye-shiryen azumin suke kankama?
Wallahi ba wani shiri, ba haida kuɗi za ka yi shiri ba, da kai zai transfer a ce bai zo ba, doka wanda ta kuntata wa talaka bayan da muka iya da ita. Yanzu ya zai azumin kenan, haka za mu yi shi, za mu fasa ne?
Muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamele Kaye zai gabatar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. A Najeriya, shugabannin jam'iyyun adawa guda biyu sun shigar da ƙara na neman a soke sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi tacece kuce akai a watan da ya gabata. Kamar yadda takardun kotun suka nuna, shari'ar da ake ganin za ta ɗauki tsawon watanni ana yi. Atiku Abubakar, wanda ke wakiltar babbar jam'iyyar adawa ta PDP da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour, sun buƙaci kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben da aka ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben. Shugabannin jam'iyyun adawar sun ce a wasu ƙararraki daban-daban zaben na cike da kurakurai, sun kuma zargi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da karya doka ta hanyar ƙin amfani da na'urorin aikin zaɓe wajen ɗora sakamakon zaben a shafin yanar gizo. Akalla mutane 13 ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya Talata. Hukumar binciken yanayi ta ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.5 ta auku ne a wani wuri mai nisan kilomita 40 kudu maso gabashin garin Jum a yankin Hindu Kush mai tsaunuka da ke da zurfin kilomita 118. Akalla mutane 4 ne suka mutu, yayin da mutane wasu 50 suka jikkata a arewa maso gabashin Afghanistan, inda jami'ai a Pakistan suka ce akalla mutane 9 ne suka mutu, kana kuma wasu 44 suka jikkata a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke arewacin ƙasar. Gidaje da gine-gine sun rushe ko kuma sun lallace sosai. An ji ƙarfin girgizar ƙasar a sassan kudancin Asiya har zuwa birnin New Delhi mai nisan sama da kilomita 2000 daga yankin. A yau Laraba, hukumomin Ukraine sun ce Russia ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaki marasa matuƙa wanda ya kashe akalla mutane 3 a yankin Kyiv. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasichiv mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin ƙasar, lamarin da ya lalata gidajen ɗalibai guda biyu da wani ginin da ake koyar da karatu. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau Laraba cewa Hare-haren da Rasha ta kai cikin dare sun hada da jiragen yaki marasa matuka na Iran da makami masu linzami da harsasai da dama.
Nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar yanzu bari mu leka taskar rahotanninmu. A Najeriya adadin matan da suka yi nasarar lashe zaben ƴan majalisar dokokin tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu da aka gudanar da zabe a kasar ya ragu. Idan aka kwatanta da adadin waɗanda suka samu nasara a zaben 2019. Kamar yadda za ku ji a rahoton wakilin VOA na sashen Ingilishi Timothy Obiezu wanda Murtala Faruk Sanyinna ya fassara mana.
Juliet Isi Ikayere ta sami tikitin tsayawa jam'iyyar ta takarar kujerar majalisar dokokin Najeriya a zaben da aka yi a watan Fabrairu. Mai shekaru 28, Juliet Lauya ce, wacce ta shiga harkar siyasa a shekara ta 2021, bayan da ta nuna goyon baya a zanga-zangar adawa da zargin cin zalin da 'yan sanda ke yi da mulkin kama karya. Sai dai daga cikin kujeru 360 da ke majalisar dokokin Najeriya, mata 12 ne kawai suka yi nasara, kuma Juliet ba ta cikinsu. Ta kuma dora laifin hakan akan wariya da ake nuna musu a matsayinsu na mata da kuma rashin kudaden yakin neman zabe.
The political terrain in Nigeria is usually faced with violence.
Yanayin tsarin siyasar Najeriya na cike da matsaloli. Najeriya al'umma ce da maza ne ke fada a ji. Idan har mace tana so a dama da ita, dole sai wani ya rike ta ya kuma kutsa da ita a cikin jam'iyyun siyasa.
Actually give her access in roots in these political parties.
Najeriya ita ce ƙasa mafi girma da ke bin tafarkin demokradiyya a nahiyar Afirka, kuma rabin al'ummarta mata ne. Sai dai kashi 4 kacal cikin 100 na matan ne suke samun mukamai, duk da cewa sun yi zarra a wasu fannoni kamar na kasuwanci. A Najeriya ba a taɓa samun mace a mukamin shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa ba tun da ƙasar ta koma mulkin demokradiyya a shekara ta 1999. Kazalika ba a taɓa yin mace gwamna ba. Cynthia Mbamalu ita ce daraktar kungiyar Yaga mai fafutukar ɗabbaka mulkin demokradiyya. Sun ce siyasa aba ce ta cikin gida, amma kuma addini, al'ada da wasu abubuwa sun sa mata ba sa shiga harkar shugabanci a siyasance. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Najeriya ce ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka ƙarancin wakilcin mata a fannin siyasa. Ireti Kingibe na ɗaya daga cikin mata uku kacal da aka zaɓa a matsayin sanatoci a ranar 25 ga watan Fabrairu. Idan aka kwatanta da mata 19 da aka zaɓa a shekara ta 2019. Kingibe ta doke abokin hamayyar ta namiji wanda yake majalisar tun a shekara ta 2011.
Women have to be allowed to emerge.
Tace ya kamata a riƙa ba mata dama su fito. Ina tunanin har sai mun mayar da shi doka. Yadda jam'iyyu za su riƙa kallon mata a matsayin wani sashe muhimmi a cikin al'umma. A bara, mata sun kwashe mako biyu suna zanga-zanga a majalisar dokoki, inda suka nemi a amince da wasu ƙudurorin doka biyar, ciki har da wanda zai riƙa keɓewa mata kashi 35 cikin 100 na kujerun majalisar dokokin. Sai dai ƙudurin bai yi nasara ba, bayan da wasu 'yan majalisar suka yi watsi da lamarin. Mata 24 ne suka tsaya takarar mukamin gwamna a zaben da aka yi na gwamnoni a sassan kasar a ranar 18 ga watan Maris, kuma babu ko ɗaya daga cikinsu da ta yi nasara a halin yanzu.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama a cikin ruwan tekun gabashin gabarta a yau Laraba. Hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makaman ne daga lardin Hamhung da ke gabar tekun Koriya ta Arewa. Hukumar JCS ta ce hukumomin leƙen asiri daga Koriya ta Kudu da Amurka na yin nazari akan bayanan makaman masu linzami. Harba makami mai linzami shine gwaji na hudu da Koriya ta Arewa ta yi tun bayan da Koriya ta Kudu da Amurka suka fara atisayen soji na haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da garkuwar 'yanci a makon jiya. Pyongyang na kallon atisayen a matsayin shirye-shiryen mamaye Koriya ta Arewa. A ƙarshen makon da ya gabata ne, Koriya ta Arewa ta harba makamai mai linzami mai cin gajeren zango a tekun gabashin ƙasar, inda ta ce ta kwaikwayi atisayen da ƙawayen a demokradiyya wato Amurka da Koriya ta Kudu suka yi. A ranar Alhamis ne za a kammala atisayen garkuwar ‘yanci na kwanaki 11. Wani hari ta sama da Isra’ila ta kai a filin tashi da saukar jiragen sama na Aleppo da ke ƙasar Siriya a yau Laraba ya yi ɓarna, inji ma’aikatar tsaron ƙasar. Sai dai ma’aikatar tsaron ƙasar ba ta bayyana ko an samu waɗanda suka jikkata ba. Wannan shi ne karo na biyu da aka kai hari irin wannan a cikin wannan wata. Filin tashi da saukar jiragen sama na birnin na biyu da ke Siriya ya kasance babbar mashiga da ake jigilar kayayyaki tun bayan girgizar ƙasar da ta yi ɓarna a yankunan kudu maso gabashin Turkiyya da makwabciyarta Siriya a ranar 6 ga watan Fabrairun da ya gabata. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce da misalin ƙarfe 3:55 na safe agogon GMT. Makiya Isra’ila sun kai wani hari ta sama a kan filin jirgin saman Aleppo wanda ya kai ga lalata wasu abubuwa. Sanarwar ta ƙara da cewa an harba makamai masu linzami da dama daga tekun Bahar Rum a yammacin birnin Latakia.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da musulman duniya ke shirye-shiryen fara azumin watan Ramadana na bana, hauhawar farashin kayan masarufi na kawo cikas ga shirye-shiryen azumin da mutane ke yi a jamhuriyar Nijar, lamarin da ya sa al'ummar ƙasar suka fara kokawa. Daga Agadez ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana.
Talakawa a Nijar a duk lokacin da watan azumi ke shirin shiga suna jin jiki a gun ɗan kasuwa ta hanyar tsawwalawa kayayyaki kuɗi. Lokacin azumi wani lokaci ne da buƙatu al'umma ke ƙara ƙaruwa, amma ba kasafai hanyoyin samun ke ƙaruwa ba ga magidanta.
Ni sunana Ahmad Umaru, magidanci ne ana Agadez. A wanga lokaci da azumi sai kamawa komai ya hau, saboda na shi in sai kayan abinci kamar su madara, kamar su sukari haka da komai ya haura. To mu azumin bana dai gaskiya ba mu san yanda za mu fara shi.
To mu dai wanga azumi da za ya kamawa, yanzu dai ga munan mun zira ma Allah ido, muna son mu gani shirin da za mu mishi. Ku da yake yanayin garin kasuwa komai ya yi tsada, wallahi yanzu dai muna jira ga Allah mu gani abin in ya yi sassauci. To gaskiya bara ta dara bana.
Bana kuɗi abba, kuma kayayyaki sun yi tsada. Duk abin da zaka tabawa a da abin da kake saya 60, yau ya rubinya gida 3. Al'amura dai sai a hankali.
To sai dai kungiyar ɗan kasuwa na ƙoƙarin ganin ta dakile hauhawar farashin kayan abincin, inda ta bullo da shirin wayar da kan ‘yan kasuwa mahimmancin sassauta farashin. Hambalu Umaru, shugaban ‘yan kasuwa a Agadez.
Waye kai da kai ana yi saboda mutane su ɗauki matakan taimaka ma mutane saboda dalilin azumi. Suna bi kasin ne, suna ƙara waye mutane kai da matakan da ya kamata a ɗauka yanda kowa zai samu jin daɗi akan haraka ta abin masarufi na azumi.
Matsalolin da sun fi matsawa mutane masu ƙaramin ƙarfi, inda suke kokawa ta yadda suke galabaita a sakamakon yanayin bana. To sai dai kungiyar da ke yaƙi da tsadar rayuwa su yi kira ga gwamnati na ta samar da mafita. Muhammad Abubakar, wakilin Adede, sai wadata a Agadez.
Duk shekara kullum talaka sai sun yi kuka da yana hauhawar farashin, musamman a cikin lokacin da azumi kamar yake gabatowa. Kenan in akwai matsala neman maganin ta ake, idan ba a samu maganin ta ba sai a kuma sauya hanya a nemi gurumma wanda ya kamata ya kama duka a samu.
A Nijar dai a gobe Alhamis ne za a tashi da azumin watan Ramadan, bayan da ajiya ba a ga jinjirin watan ba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Ta yanda azumin na watan Ramadana yake dab da kamawa, mun zagaya don jin ra'ayin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke shirin tunkarar azumin.
Sunana Ibrahim Umar. Wallahi ba wani shiri, ba haida kuɗi za ka yi shiri ba, an mai da kuɗi duka an mai da shi an dukun kuɗin shi an mai da shi cikin kwando ba yanda za ka yi ka samu wai yau ka je a yi transfer ma ba za ka sai ka yi transfer a ce bai iso ba ya makale a sama ya sauko bai sauko ba haka muke fama to sai za ka yi azumi abinda in ba dama abinda ake so mun saba kuɗi yana hannunmu ko a banki ne mu je mu ɗauka mai buƙatunmu doka wanda ta kuntata wa talaka ba yanda muka iya da ita yanzu ya za a yi azumin kenan haka za mu yi shi za mu fasa ne.
Idan na kai mu a shirinmu na dare za ku ji ƙarin bayani kan ra'ayoyin na 'yan Najeriya. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin Arewa a yau.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan ɓarna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ganana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai kawo zantawa da shugaban kungiyar zumuntar Arewa wato Northern Alliance, Alhaji Tanko ya kasai kan yadda Arewa za ta dawo da ta gomashi. Babban dattijon mai shekaru 98 a duniya ya yi hidima ga Arewa tun ziyasar Nefu gefe da babbar jam'iyyar nan ta Supremia NPC inda ya gwada yadda yankin yake ajiya da kuma inda ya tsinci kansa a zamanin yau. Daga nan za mu ji bayani kan tinkahon da Arewa ke yi da jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria daga malamin jami'ar Farfesa Ibrahim Madugu.
Arewa zumunta ta mutu sai nishadi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamfani.
Farfuga da Tijo Alhaji Tanko ya kasai.
Na duka rayuwata a Najeriya, na cife-cife, na yi ƙasashe sun ku 50 da nan Afirka da Turai da Amerika da Asia su India su China su Rasha su ko ina biyu. Amma alhamdulillah ni mu uku a kai a gidanmu. Bi mata shi za ka kira da Tanko. Ni ne na ƙarshe ni ne ƙarminsu amma alal ikonsa fiyayi na su mutu kowace ta haifi ɗaya ni kuwa Allah rahani har zuwa yanzu shekara 28 na haifi 'ya'ya 23 hudu sun mutu da 19 suna nan da rai bai makarantar boko amma duk 'ya'yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai digiri ba wani in ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master duk 'ya'yana suna da master degree. Wani kuma yake so ya PhD kuma ne da wansa.
Ake ta ɗaya abinda nake so shi a Arewa nan tamu yaya za ta yi ta rana san lokacin da kuka yi rayuwa Arewa tana da daɗin zama tana da kyau amma yanzu Arewa tana cikin wahala.
Ito ai ka san abin da yake kawo gyaran ƙasa kyakkyawan gwamnati. Tsakani da Allah haɗarin Arewa shi ne mutanen da ake zaɓa gwamnatoci ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a samo mutane sana'a kawo abubuwan buƙata na rayuwa kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki kamar sha'anin ruwa yanzu misali Audu Bako da ya yi mulki a Kano sai da ya yi matattarin ruwa wajen guda 20 har yanzu ana cin moriyar kansa wajen 40 da barin mulki. Wannan da kowa ya haka da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku noma gyaɗa mun gama mu noma hatsi mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa kuma har yanzu muna iya yi tunda ƙasar tana nan kuma Allah yana mana ruwa. To abinda muke buƙata shi ne a samu duk wanda zai shiga zaɓe ƙaramin hukuma ne ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa ya zo mana da abin da zai yi magantawa talakawa abin da yake damu kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su gaba za su sake zaɓarsa ba sai ya cika alƙawuran da ya musu ba laifi ya fara in bai ƙarasa ba su sake zaɓarsa ya ƙarasa in kuma Allah ya baiki ba wanda ya zo ya hau in kai gina gida kai rufi duk wanda ya zo ya gaji gidan dole ya masa fenti dole ya sa ƙungiya saboda haka mu koma mu da kanmu. Tsaya mu daina zaɓin mutum don kwaɗayin kuɗin da zai ba mu. Mu zaɓi mutum don manufarsa abin da ya yi alƙawarin zai mana don gyara ƙasa kuma mu tsaya a tsayin daka mu ga ya yi. In bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo ya yi. Wannan zai baiwa na baya horo. Duk wanda yake so ya zo ya
da ya yi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye zai tsaya ya biya musu bukata share musu tawaye.
A da lokacin da aka yi siyasa mutane ne 'yan arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa, amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya.
Shi ne muke fatan wannan koko wannan siyasa da ake ta kuɗi wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba ba za ta iya tsaye da kai takara ba in ba ka da kuɗi ba za ka samu ba. Da ita take kashe ƙasa wanda aka zaɓa maimakon ya tsaya ya aiki ya magantawa waɗanda suka zaɓe shi abin da ya dame su in sake dukiyar jama'a in ya fita ya fita ya fita sa wannan Allah zai mana magani. Amma mutanen jama'ar ƙasa tsaya duk wanda ya zo ya musu alƙawari kar su bar shi ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku ɗan jaridu da jama'ar gari ya gaya musu alƙawaran da ya ɗauka me ya samu daman yi a cikin alƙawarin me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alƙawarin da ya ɗauka gurgurdan iko.
Mun gode da Tijo. Farfesa Ibrahim A. Madugu shigo ka yi mana sharhi kan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Abba ɗaya zan faɗa maka, kaga Jami'ar Ahmadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a Najeriya gabaki ɗaya wajen ba ma faɗi kaɗai ba wajen koyarwa na musamman. Wanda ke Jami'ar Ahmadu Bello yanzu a Najeriya ta yi suna, a duniya gabaki ɗaya ta yi suna, Afirka nace duniya gabaki ɗaya, a Afirka kenan ma kenan. To lokacin da Sardani ya ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kaman ya yi an ɗebi wuri masu yawa, a yau wannan wuraren wallahi sun kasance suke da muna ta amfana da su. Za ka ga akwai faculties daban-daban, department daban-daban, research centers wanda yake duk babu wasu wurare, har nuclear ma, nuclear research ana yin shi. Za ka ga lokacin Sardauna bai san za wannan abubuwan ba. Yanzu ka duba fannin noma da sauran zaki kiwon dabbobi, za ka ga cewa ba karamin hoɓɓasa ake wannan ɓangare ba suke taimaka, ake taimaka manoma da masu kiwace-kiwace. Hatta wannan ma da ake cewa da ana ƙoƙari a rage faɗan tsakanin Fulani da makiyaya ɗin nan ba ƙaramin taimakawa Jami'ar Ahmadu Bello take wannan ɓangaren ba.
Wato duk wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa in an kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamani ba, ballanta na ma wa'inda za su zo nan gaba.
Su Sardauna abubuwan da suka yi na ce za mu yi kwatan yanzu ɗan ai ba ƙaramin cigaba za a samu ba. Lokacin mu da muka yi karatu ai fa yi falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga firamare har zuwa digiri har zuwa na uku har zuwa Turai duk wannan shukan Sardauna ne da abubuwan da ya kafa ne. So ba za a iya kwatanta yan da ake cewa abinda yaro ya hango abinda babbai hango yaro ko dutsen da alai hau wallahi bai zai ma abin nan ba, tunaninsa ba zai kai nan ba, bai zai ma gan shi ba ma, balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba.
Wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da ɗan hannu da shuni a arewa, amma in ya zo kula da harkokin ilimi sai ga na 'ya'yansa kawai yake iya yi ya tura su Turai, alhali hatta makarantar da inda zai je koma primary school da ko secondary raga makarantun na cikin halin kakani kai.
Ba komai bane son zuciya ne. Yes, abinda zan yi cewa kenan son zuciya, dan idan mutum yayi la'akari da yanda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli ayan takawa. Yawancin mu da mai karatu ba wasu masu yan ba wasu masu kuɗi bane kuma ba talakawa bane alhamdulillah. Amma duk da haka dan karatun da muka yi har ƙololo zuwa karatu mun yi karatu har zuwa kai digiri na uku duk biya mana akai. To sai mu ce ba za mu kula da baya ba, an kaga duk wanda ya haka din ya yi batulci ya gane ya abin nan ya ci amana. Yawwa ya ci amanan jama'a da suka amince masa aka yi masa aka ba shi wannan ilimin naka taimaka sa aka dafa mai kaga ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan. Haka bai kamata ba, ya kamata a samu canjin soyin irin wannan ra'ayin.
Cikin kudin kina ce a ƙarshe rake da ya kike ji a ranka ka kai ƙarshen biro yau ka yi farfesa ne kuma ɗan arewa.
Ya nake?
Ya kike ji a ranka yau a ce kawai ka yi tunani ni farfesa ne tun da ina ɗan makaranta na gama sakandare wasu su ci jarabawa wasu abokaina a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai.
To ayyan alhamdulillah dole Allah nake rubu nake mu godiya a kulli yaumi har na kai wannan matakin nan na yau aka ci a jami'a Ahmadu Bello ba kowane professor ba ba kushe masoran nake ba ni fa professor daga Ahmadu Bello University ina so ka sani Ahmadu Bello ai wannan ginshiki ne gaba ki dan ka ce kai professor ne ai professor su to alhamdulillah ka ce na kuma kushe musa ba zan ce suna suka tara kowane professor dai kowane su kukan gidansu yake
Masu sauraro da wannan zamu nade tabar Arewa a yau. Makon gobe Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salaka sai fa ku himmatu. Dan ku jara kasar.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Aisha matar Usaini Dangwata karasuwa daga jihar Yobe. Tace hakika ko shakka babu ci gaba da jan kafa da hukumar zaben jihar Adamawa ke yi akan zaben gwamnan jihar wanda har yanzu aka kasa samun matsaya daya. Hakan ya nuna akwai lauje cikin nadi. Amma ko ma menene Allah yana tare da ni gaskiya. Daga karshe ina addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever tare da Adam E Adam Gashuwa suka ce daukar matakin haramta amfani da shigowa da kayayyaki da gwamnatin Niger ta yi akan kasar Mali sam bai dace ba ganin yadda masana ke cewa koma baya ne ga tattalin arzikin kasa shi ko wannan sakon cewa yayi yan takarar mukamin siyasa da kuka samu nasarar lashe zabuka ina taya ku murna kuma ina tunatar da ku akan alƙawuran da kuka yi wa jama'a lokacin da kuke barar ƙuri'arsu da fatan za ku cika alƙawuran domin ku sauke nauyin da kuka dora ma kanku sako daga Haruna Muhammad Katsina Sakon Ahmadu Manaja Bauchi daga anguwan Karofu Madaki a Najeriya yace murya Amurka ku isar min da sakon fatan alkhairi da taya murna ga ƴan Najeriya domin kammala zaben gwamnati cikin lafiya da kwanciyar hankali da fatan Allah ya jagorancin ga gwamnonin jahohin da aka zaba Sakon Kawu Miruwa Bajuga yace ina addu'ar Allah madaukakin sarki waɗannan bayi naka da ka ba su mulkin Najeriya kama daga shugaban ƙasa majalisar tarayya gwamnati da majalisin jahohi ya Allah ka dafa musu su tsamo mana kasar mu daga halin da take ciki sakon mu na ƙarshe ya fito daga Ali Rafkana Gashuwa yace siyasa rigar yanci an yi zabe lafiya an gama lafiya a wani gun wasu suna farin ciki a wani gun wasu suna bakin ciki haka duniya ta gada fatan mu Allah ya sa mu ce gwanda gobe da jiya to mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
yanzu kuma sai labarai a takeice
to a takeicen Najeriya shugabannin jam'iyyin adawa a Najeriya guda biyu sun shigar da ƙara na neman soke sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi tacece kuce akai a watan da ya gabata kamar yadda takardun kotu suka nuna shari'ar da ake ganin za ta dauki tsawon watanni ana yi Atiku Abubakar wanda ke wakiltar babbar jam'iyyar adawa ta PDP da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour sun buƙaci kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben da aka ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben aƙalla mutane 13 ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya talata hukumar binciken yanayi ta ƙasa ta Amurka ta ce Girgizar kasar mai karfin maki 6.5 ta auku ne a wani wuri mai nisan kilomita 40 kudu maso gabashin garin Jun a yankin Hindu Kush mai tsaunuka da ke da zurfin kilomita 118. A yau Laraba hukumomi a Ukraine sun ce Russia ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaki marasa matuka wanda ya kashe akalla mutane 3 a yankin Kyiv. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasichev ne tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin kasar.
Masu sauraro baki da wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi 8:30 kina agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Zahara Aminu Fage wacce ta tsaya ne gabatarwa, sai kuma Julie Resurrection da ta hada mana shirin, da kuma injinin mu Al Santos ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe, sannan za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Kazalika muna nan a Twitter, Facebook, Instagram da ma YouTube. Assalamu alaikum.